domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji yadda malamin jami'a Dr. Muhammad Bashir Sa'idu ke cewa matukar 'yan Arewa za su haɗa kai, to ba shakka arzikin yankin da tsaro zai dawo. Shi kuma Abdullahi Manaja Bauchi na faɗakarwa ne kan yadda jita-jita a yankin Arewa ke yawaita ta hanyar sakonni da akan yada a yanar gizo.
Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya.
Dr. Muhammad Bashir Sa'idu na sharhi kan lamuran yau da kullum a Arewa kuma masanin aikin gayya ne. Ya ce matukar duk 'yan Arewa za su haɗa kai, to za su farfaɗo da tagomashin yankin.
To sharar zan bayar akan wannan gaskiya a taimakon kai da kai a kan abin da ya shafi harkar cigaban al'umma yana da kyau. So yana da kyau mutanen Arewa su gane cewa idan za su zauna su yi aiki kafaɗa da kafaɗa, to zai taimaka wajen cire tattalin arzikin su gaba. Ba daidai ba ne a ce mutane kullum su tsaya su dogara da gwamnati. Saboda ita gwamnati tana da abubuwa da take yi da faɗi, amma a matsayinku na al'umma Arewa. Misali, kaga ɗaya daga cikin arzikin da muke da shi a Arewa shi ne noma, wanda shi ne muhimmi. To idan mutane suka haɗa kai a kan aiki, za a ga cewa sun ciyar da kansu gaba a kan harkar noma. Kuma ga matsalar da muke fuskanta yanzu, harkar rashin tsaro, wanda yanzu ya dabaibaye ko'ina, da ka tashi daga nan ka je Kaduna daga Abuja ya zama maka matsala, ka tashi daga Kaduna ka je Katsina ya zama matsala. Me ya kawo haka? Yana da matsala, yana da alaka da shugabanci. To yana da kyau mutanen Arewa idan maganan zaɓe ya zo a fidda duk wani irin bambance-bambance da ake kalla. Ana zaɓe wasu saboda addini ko kabilanci kamar yake, amma wannan da shekarun baya can za a ga cewa Arewa ana zaman lafiya. Kowa dan uwan kowa ne, ba wanda yake ganin kowa da wata matsala. To yanzu ya kamata mutane su dawo su canza tunani akan cewa abin da ya dace su shine in Allah ya kaimu lokacin zaɓe. Mutanen Arewa su tsaya su zaɓi shugabannin da za su taimake su, musamman bunƙasa tsaro, bunƙasa harkar ilimi, tattalin arziki, duba da cewa Arewa yanzu shi ne koma baya a tattalin arziki a Najeriya. In ka duba jihohin da suka fi talauci a Najeriya suna Arewa. Me ya kawo haka? Saboda har yanzu mu tsaya mun duba mun ga yadda za mu tsaya mu taimaki kanmu da kanmu ba.
Yawwa, wato wannan yana da tasiri kenan kan akwai matsala ta shugabanci. Ya nuna 'yan Arewa akwai ba sa yi wani lokacin ba sa yin zaɓe bisa cancanta kenan.
Kwarai da gaske, abinda nake son jan hankalin 'yan Arewa shine idan lokacin zaɓe ya zo a tsaya a duba cancan, ba wai a duba ɓangaranci ko ƙabilanci ko addini ba. Ma'ana duk wanda ka zaɓa a kan cancanta, to za ka samu abin da kake so. Alal misali, yanzu za ka ga 'yan takara sun fito, kamar yadda na faɗa, wasu za su yi amfani da kuɗi, wasu za su yi amfani da ƙabilanci, wasu za su yi amfani da addini ɓangaranci. To amma abin da ya kamata mutum ya duba shi ne wane ne idan muka zaɓe shi zai je kare mana muradinmu na tattalin arziki da zaman lafiya da ilimi. Kamar yanzu matsalar take Najeriya yanzu haka na yajin aikin malaman jami'o'i, misali duka ga yara suna zaune a gida an rasa gane kan abin, gwamnati ce kaza, kungiyar malaman jami'a ce kaza. To kaga inda akwai shugabanci na gari kuma akwai wakilci mai kyau, ya kamata a ce duk a zauna a kira waɗannan malaman nan, 'yan Najeriya ne, yaran nan 'ya'yansu ne, waɗannan jami'an gwamnati 'yan Najeriya ne, yaran nan 'ya'yansu ne, a zo a zauna a ga meye maslaha. To amma saboda rashin kyawun shugabanci da wakilci, kaga abin ya taɓarɓare har yanzu an kasa gane ina aka sa gaba. Duba da harkar tsaro ma yanzu haka, ba wanda yanzu zai iya fitowa ya gaya maka cewa menene ake ciki akan wannan matsalar. Kullum ana ci gaba da kashe mutane, ana ci gaba da ɗauke mutane, ga kuɗin fansa, mutum bai je gona ya noma ba. To kaga wannan shine ake hasashen cewa nan gaba in ba sa'a ake ba a wannan shekarar za a yi tsadan abinci, ga ruwa Allah ya bamu, amma a nan Arewa gaba ɗaya an kasa yin noma saboda matsalar tsaro. Da haka mutane a wannan zaɓen su jajirce. Na farko, yanzu in aka je zaɓe za ka sha wahala na rana ɗaya kawai, ko me zai faru wahalar rana ɗaya za ka sha. Amma idan ka kuskure zaɓe sai ka sha wahala na shekara huɗu ko takwas.
Amma Dr. Bashir, ka san wani abu, ɗan siyasa fa na sauyawa. Za ka ga ɗan siyasa da yana zama da mutane ana cin abinci tare ana gaisa, amma da zarar ya yi nasara sai ya canza kowa ma har abokai.
Ya danganta ga ingancin ɗan takara. dama can wannan dan takarar ba mai inganci bane. Akwai wasu ka'idoji ko alƙalama da mutum ya kamata ya duba kafin ya zabe. Na farko zaka duba mutuncin mutum, tunkali wani irin mutum ne, wani mutunci yake da shi, na daya. Na biyu kuma ka duba menene manufar shi dan takarar da ya fito ya tsaya, me yake so ya aiwatar. Na uku kuma ka duba ilimin sa, domin ilimi yana daga cikin abin da yake haskaka rayuwar dan adam, kuma yake nuna mutum inda zai je. Dan haka sanin kowanne dan takara kafin ka zabe shi, ya kamata kai ne zabe ka tsaya ka tantance ka gani shin me da me kake so kai mana. Wannan shine ɗaya daga cikin abin da ƴan kudu suke yi tunda sabanin mutanenmu na Arewa. Idan mutum ya tsaya takara sai an tambaya an gani me ka taba tsinawa al'ummanka, in kai ka taba rike makaman gwamnati da wadawa kan yin aiki, waye da waye ka sa a makaranta, waye da waye ka dauki nauyin su a asibiti, makarantu na al'umma wanda ake cewa community makarantu, wanne ne ka gyara asibitai da sauransu. To amma yanzu ya kamata mutanen Arewa su masu aro wannan binciken, su rinka binciken ƴan takara saboda su san sun zabu wanda zai musu aiki.
Wato Dr. Bashirin an biyo wannan ya nuna fa sai mutum yana da kudi ko ya taba rike wani babban mukami ne kawai zai iya neman takara. Tunda in ba haka ba, in mutum bashi da wani mukami ta ya za a zai iya lissafa ma ya dauki wani aiki ko ya yi wani asibiti ko wani abu.
Eh, koda mutum bai rike mukami ba, ai in aka ce taimakon al'umma, koda baka da kosisi zaka iya yin wasu abubuwa na taimakon al'umma, kama daga ayyukan jin kai ko taimakawa yara su samu makaranta ko dan koyarwa ko dai bada shawara ka samu mutane suna zaune ka ce musu wani wannan abu da kuke yi ya kamata ku yi kaza ku yi kaza, shi ma taimaka al'umma ne.
Mun gode doctor. Shi kuma mai bibiyar yanar gizo a Arewa Abdullahi manaja Bauchi ya ji hankalin ƴan Arewa ne kar su biye masu yada jita-jita ta yanar gizo, musamman ma masu shirya hira kamar ta hanyar buga waya ba ambata sunaye, kuma sukan yi hakan ne dan yada wata farafaganda.
To wannan ba gaskiya bane. Mutane ya kamata duk wanda zai bada wani labari ya kamata ya faɗi sunansa, ya faɗi inda yake, kuma in so samu ne ma ya sa hotonsa, a ga hotonsa, ga sunansa, ga inda yake, ga hotonsa, don in an tashi bincike an san wa za a je kai tsaye a bincika. Amma sai mutane sai suna yin audio message kawai na ƙarya, na yaudara, ko su ɓata wasu 'yan siyasa, ko kuma su haddasa rigima a tsakanin al'umma. Kaga jama'a ya kamata mu yi nazari sosai, mu riƙa nutsuwa a duk lokacin da muka ji irin wannan labari na ƙarya an yaɗa shi, mu riƙa yin dogon nazari kafin mu ma mu sake yaɗawa.
Wato Abdullahi, abin da yake faruwa wasu kan ɗauka cewa wani labarin sirri ne ya bayyana wanda ake ta ɓoyewa, shi yasa watakila suke yadda.
Ha, babu wani ne kawai kan zauna a ɗakinsa ya yi shirya maganansa ya fi don ya ɗauki hankalin mutane su a bayi da attention, ya ayi tsammanin cewa waɗanda basu da kamar zurfin nazari ko bibiyan asalin labarai sai su ɗauka da gaske ne. Amma duk mutumin da yake da hikima wajen fahimtar labarai ba zai yadda da wannan ba. So mutane ne, mutane ya kamata duk inda suka ji labari su rika tantance labari kafin su yada, ko kafin su bata lokacin su kawai daga zaran sun ji irin waɗannan labaran, don bai da amfani, bai da ba abinda zai amfanar da mutane. So wasu suna amfani da shine su bata waɗansu, wasu kuma su haddasa rigima a tsakanin al'umma. So jama'a mu yi taka tsantsan, domin yanzu an shigo lokaci na siyasa, wasu suna amfani da irin wannan daman don su bata waɗansu masu neman kujera, mutane masu mutunci. Sai ga wani yayi bayani na ƙarya saboda kawai hasada da gaba ko ƙyashi, ko yana tunanin wannan ɗan takara ya fi mai gidansa, uban gidansa, tasiri ko karɓuwa a wurin al'umma, sai amfani da wannan dama don ya zubar masa da mutunci, ya ci mutuncinsa. To kaga wannan ba daidai bane, ya kamata mu yi hatara.
Wa sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin, ni Nasiru Adamu Elhika da na shirin na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika, ya kiyaye are wa gaba ɗaya.